أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قول ما الله سبحانه وتعالى دايهاته يوم الشرين دا تقص جوات رمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو ديا دا تريهدو دا أربعين دبيو وان دا يوي دي دي دا قوم جوات بير ميلاديا النبي إساء عليه السلام دبو بيو دا شرين دا ديا يوشيني رانم منواعد ختمانا تفسير القرآن من جرما a watan Ramadana na wannan shekara din. Muna roƙon Allah Ubangiji ya raya mu zuwa wani shekara din. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah ya saka mu cikin yantattu. Idan ba mu manta ba, a karatun da ya gabata mun tsaya a aya na 72 daga cikin suratul Nisa'i, wanda Allah yake faɗa mana dangane da munafiƙai waɗanda suke ja baya lokacin da aka yi shelan yaki. Allah yake wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatan qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida. Allah yake akwai wanda suke ja baya, suna jinkiri idan aka yi shelan yaki. Idan suka ga wani abu ya same ku na tasgaro a gurin yaki, ko kuma misali irin jarraba wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka samu a Uhud ya same su, shikenan sai ya samu murna ya ce, yana cewa ya gode ma Allah, Allah ya masa ni'ima, wai baya tare da sahabban manzon Allah ba kashe shi ba. Allah Ubangiji ya ci gaba da cewa wala in asabakum fadlun min Allah, idan wani falala daga Allah, ma'ana idan nasara ya samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawadda, sai ya kama cewa ka duba kaman babu soyayya tsakani na da waɗannan mutane. Ya laitani kuntu ma'ahu fa afuza fawzan azima, ina ma a ce ina tare da su sai na samo babban rabo, ni ma babban rabo mai girma. Sabiya da shi munafiki, wato mamoransa a gurin yaki, wai shi ne aje a samo ganima. Idan sahabban manzon Allah sun yi yaki an samu jarrabawa, to munafikan da suke kin fita yaki zai fice, ai gwara da bamu fita ba, dama mun ce muku kar ku fita, ai da mun fita da mun je an kakkashe mu. Amma idan sahabban manzo Allah suka dawo da nasara, sai suna cewa ya laitani kuntu ma'ahu fa afuza fawzan azima, ina ma ina tare da su, ni ma na je na samo ganima, ni ma na samo moro-moro irin wanda suka samo. Ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawadda, sai suke ina ma a cewa kaman babu soyayya a tsakanin mu, ma'ana suna danda na sani suna ci da yaya. To wannan shine alamomin munafiki. Idan wani abu ya samu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na alkhairi, sai ya zubi ciki. Idan wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na jarrabawa daga gurin Ubangiji, sai ya kama ci da yaya, yana danda na sani. Aka ce akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu, babban almajirinsa Sheikh Ali Harazimi, wata rana suna zaune da maulana Sheikh Ahmad Tijani, sai Sheikh Tijani yake masa, ina da wani saƙo da zan aika ka can Makka, akwai wani abin da nake so ka je ka isar. Shikenan ya kama hanya ya tafi. Da ya tafi ya zo Basi'a, ko ko ya zo gurin da shuhada'u Badar suke, sai da ya ga kaburburansu sai ya ja numfashi ya ce, ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima, kawai sai ya fadi ya mutu a gurin. Anan aka masa kabari wanda har yanzu idan ka je zaka samu wajen shuhada Badar, zaka samu gurin da kabarin sa yake wanda aka rubuta Shahidul Maghrib, yana nan har yanzu kabarin sa a gurin. Malamai da suka ce wannan kharaba Maulana Shehu Ahmadu Tijani ne. Shehu Ahmadu Tijani da yake wa mutanen duniya, manzon Allah ya ce masa ashabuka ashabi, fuqara'uka fuqara'i, la yuzu ba'dahum ba'dan, almajiranka almajiraina ne, sahabbanka sahabbaina ne, kar shaki su cutar da shaki. Dan manzon Allah ya tabbatar ma Shehu Tijani da haka, sai manzon Allah ya sa ta umurni. Shehu Tijani ya yi umurni wa muridin sa, ya je kuma ya mutu cikin kaburburan sahabban manzon Allah, kuma har yanzu idan ka je zaka tarar da ke cikin jerin sahabban manzon Allah. Allah ya ba mu albarkacin su. Sakamakon ayo za mu rika karatu insha Allah aya daya, muka ce za mu karanta sauran kuma insha Allah muna roƙon Allah, Allah ya haɗa mu a wata shekara. Akwai kasusuwa da suke da muhimmanci wanda ya kamata su zamanto su ne abubuwan da za mu maida hankali a kansu, domin ya zamanto darasussukan da aka yi cikin Ramadan mun fa'idanci da wannan darasussukan, kuma sun shiga jerin gwanon wato abubuwan da ya yi tasiri cikin rayuwarmu. Abinda za mu fara kulawa, mu fara saka shi a gaba, shi ne mu kula da haƙƙoƙin Ubangiji wanda kullum shi ake karanta mana cikin ayoyin Alƙur'ani. Haƙƙoƙin Allah, haƙƙoƙin Allah kuma babban haƙƙin Allah a kan bayansa shi ne a bauta masa, a kaɗaita shi, kada a mata shirka, a girmama masa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, a bi masa annabi Muhammad. Wannan shi ne babban haƙƙin Allah, kuma babban dalilin da ya sa Allah Ubangiji ya halicci ɗan adam. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألا يا أهلي شم تند الجنة جنس بوتا مصا ألا يتي باي نيمن حلم كنت باي نيمن تي مقنت ألا أبنجد إياسا سبوتا مثني جنينا سنة لكن في مصرها ينا ننتكين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أكتش وتران سنها لدمن ذن الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa hal tadri huquq Allah ala ibadihi, shin ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa, wa ma haqqul ibadi ala Allah, kuma ka san me haƙƙin bayi a gurin Allah, sai nace Allah wa rasuluhu a'lam. Inji Mu'adh bin Jabal yace Allah da annabi shi suka sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa fa inna haqqa Allah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta ma Allah, kada su yi ma Allah shirka da komai. Shi kuma haƙƙin Allah da ya fardanta ma kansa a kan bayinsa shine Allah ya azzubahu ma lam yushriku bihi shay'an, Allah ba zai musu azaba ba ma dama ba su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka ba. Wannan shine haƙƙin bawa a kan Ubangiji, ma dama bawa bai yi ma Allah shirka ba. Haƙƙin bawa kuma da ya zama dole Allah ya farzanta masa shine ya yi biyayya ma Allah, ya yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda manzon Allah ya ce ma na yi kuma anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, abinda na hana ku ku litacce shi, abinda na muku umarni ku aikata wannan abun, mastata'tu gwargwadon daman da kuke da shi da kuma gwargwadon ikon da kuke da shi. Dan haka dan uwa, kada ka bari alkhairan da ka samu a cikin watan Ramadan ya zama to iya alakanka da watan Ramadan ne, ya zama dole alkhairin Ramadan da albarkar Ramadan ya yi na so a cikin jikinka, ya yi na so a cikin zuciyarka, ya yi na so a cikin ruhinka. Yanda zai yi na so a cikin jikinka shine har bayan Ramadan ka zama ajiji ne bautan Allah, sabila da ana bautan Allah ne da abubuwa guda uku, akwai a amalul qalbi, akwai a amalul lisan, akwai a amalul badan, akwai ayyukan zuciya. Ayyukan zuciya shine ka bi tsoron Allah, ka dogara ga Allah, bai kamata ka bi tsoron kowa ba idan ba Allah ba. Wannan shine ayyukan zuciya. Ayyukan harshe, harshe ka kode yaushe zama to yana ambaton Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamar yadda manzo Allah ya ce siyayyen bawa shi ne wanda ya mutu harshensa yana kayyace da zikirin Allah. Muna maraba da zuwa ibi ne a Talha, sannunku da zuwa sannunku da zuwa sannan yana daga cikin amanul badan shi kuma abin da yake al-qiyamu bil fara'id salloli azumi da sauran ibada akaci a zauna a sama da Allah a zauna a sama afwa a zauna a sama sauran ibadu na salla da sauran su dai ibadodin da suka shafi gaboi to dole mutum yayi kokari alkhairin ramadan yayi naso a cikin rayuwarsa yayi naso cikin jikinsa yayi naso cikin zuciyarsa sannan kuma yayi naso cikin ruhinsa ma'ana ya zama yana tare da Allah qalban wa qaliban zuciyarsa na tare da Allah jikinsa yana tare da Allah ba zai ce yana tare da Allah da harshensa zuciyarsa yana musa haka ba kisa ake so mutum idan ya samu istiqama a maqamin islam yayi kokarin yanda zai samu tafawul ya samu ci gaba ya shiga cikin fajen mu'minin daga fajen mu'minin ya shiga cikin fajen salihai a fajen salihai ya dangara har ya samu daman da waliyan Allah suke samu to abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su ya mura na ramadan ya zama dole lalle ramadan yayi tasiri a cikin sa bayan sai tar ramadan sannan abu na biyu wanda zan yi kira a kai shine abin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi kira a kan harshen manzon Allah shine haɗin kan al'ummar musulmi Allah ubangiji ne yayi kira cikin alqur'ani wa atashimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah shine la ilaha illallah kaman yadda Allah ubangiji ya faɗa mana الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فوقوا الله ديك سوى لم تسام لها آية قبلي لألّه أبني ديك سوى لم تسام لها شيني إيجي الله وان دبايا ينشي وشيني لا إله إلا الله بشريع المسلمين فلما يادم ودولي الأمة المسلمين سناتنا واجا igiya mafi karfi wanda ya hada mu shine al-islam sananin sabani wanda wasu masu ci da addini wasu masu tuwatuwa da addini suka rike shi a matsayin hanyar da dace dafan aikin su to ya zama dole kullum da kullum matasa suna cikin zani su saka wannan abun a cikin kwakwalwarsu su gane cewa duk malamin da zai yi ya saka ka gaba da wani wanda yake ce la ilaha illallah ya saka kai rijima da wanda yake ce la ilaha illallah to wannan malamin ba yana kira ne zuwa ga Allah da manzon Allah ba yana kira ne zuwa ga san zuciyarsa saboda Allah ubangiji ya ce ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mun halice ku daga mace da namiji kuma muka saka ku qaba'il kabilu daban-daban muka saka ku shu'ub kasashe daban-daban yanki daban-daban Allah ya ce li ta'arafu domin ku san juna ku yarda da juna ku girmama juna inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa girma a gurin Allah shine wanda yake kowa tsoron Allah saboda haka ukhuwa ta musulunci ta ci ukhuwa ta nasaba Allah ubangiji da yake innamal mu'minuna ikhwa aka ce ikhwati sai wa Allah da ce innamal mu'minuna ikhwani sai ce innamal mu'minuna ikhwa sabila da ukhuwa ta ikhwa ta ci karfi a kan ikhwa shine suka ce wato zumunci zumunci na musulunci ya fi zumunci na nasaba zumunci na musulunci ya fi kowane irin zumunci na girma saboda haka mu kiyaye waɗannan bawabis din sabila da babban abinda zai daga al'ummarmu zuwa ga barrun najat ya sa al'umma ta zamo mai nasara shi ne ta haɗu a kan kalmar la ilaha illallah duk wani saɓani mai tsanani da za ka kafirta ɗan uwanka musulmi saɓani da zai sa ka halatta jinin ɗan uwanka musulmi saɓani da zai sa ka muzanta ɗan uwanka musulmi wannan ba koyarwar manzon Allah ba sayyiduna bilal ibn abi rabah wata rana suna magana da sayyidina abu dharr sai sayyidina bilal ibn abi rabah yake ce ma abu dharr ya kai dan bakar mace sai kalman yayi nauyi ma abu dharr yace sai na hada ka da manzon Allah yazo ya faɗa wa manzon Allah yace abu dharr lalle kai mutum ne wanda a tattare da kai akwai nau'o wato akwai alamomi na jahiliyya ba su bar mutum ka ba manzon Allah yace shi da kalman
Abu Dharr ya kama kuka hankalinsa ya tashi yazo ya fadi a gaban Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah ya taka kuma tinsa kace yace ba zai tashi ba sai Sayyidina Bilal ya taka kuma tinsa shi ba kowa bane Sayyidina Bilal ya rungume shi ya kama kuka yace ni ko bazan taka cikin da yake yin sujjada ma Allah ta'ala ba to ya zama dole mu hadu akan idiyan la ilaha illa Allah ina kira ga matasa waɗanda ake jan su a ɗibe su da ruzuga waɗanda su mabiya ne ya zama dole ku dawo da hankalin ku kusa ku fahimci cewa musulunci shine wasafiyya musulunci shine daidaita da iktisadi Allah ubangiji da yake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ko Allah ya saka al'umman manzon Allah ummatan wasatan al'umma wanda take tsakanin al'umma da take da wasatiyya wasatiyya yana nufin ka girmama duk wanda yake la ilaha illallah wasatiyya yana nufin wanda bai ce la ilaha illallah ba ma yana da haƙƙin zamantakewa tsakanin ka da shi wasatiyya yana nufin ka zauna da kowa lafiya ka kasance da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa manzon Allah yace al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga hannunsa suka kubuta daga harshensa saboda haka mu yi iya kokarinmu mu tsaya akan gwadadin da magabata suka bar mu akai dan na saba da wani cikin fahimta kaza wani yana fahimtar kaza ni ina fahimtar kaza wani na mazhaba kaza ni ina mazhaba kaza wannan ba mad'at bane ba abinda zai jawo kusuma bane da cin mutuncin juna da yaga alfarman juna sabila da dai sabila da makiyin musulunci babu makamin da yake yakan musulunci da shi yanzu a duniyar nan kamar rabewar kai na musulunci dama dai kuma dama ce rabuwar kai zahira ce kauniya haka Allah ya halitta duniya da sabani dan adam babu ran da dan adam da su taba haduwa su manne su zama daya babu wannan ranar a duniya sabani yana nufin saban kika da na fahimci kaza kowa ya abin da ya fahimta amma muna girmama junanmu muna girmama ra'ayin junanmu muna girmama na gaba da mu muna girmama masgarin kowa saboda ba za a taba haɗuwa ba idan muka duba yanda duniya ta taho tun daga qabil da habil za mu ga irin sabanin da ya faru tsakanin su ƴaƴan annabi adam muka duba tsakanin Sam da Ham da Yafi ƴaƴan annabi Nuh za mu ga kowa da akwai layin da ya dauka kuma dama Allah ne yake wala yazaluna mukhtalifina fil ardi illa qawl wala yazaluna mukhtalifina fil ardi illa man rahima rabbuk ba za su duke ba suna da sabani sai wanda Allah ya jikan sai ya tausaya maka kuma dama sabanin Allah ya jarrabi al'umman da aka ba su nishadi ne sune suke da sabani dai idan ka duba sabani za ka ga duniyar Arabu take wani musulmi wani ba musulmi ba idan ka dawo gidan musuluncin wani dan kaza wani dan kaza wani dan kaza idan ka dawo gidan ka zan gidan da kai kake cikin da kaza wani na layi kaza wani na layi kaza idan ka dawo shi sabani har gidan ku da kai da ɗan uwanka za ka ga sabani ya mutu cikin gaba wani ba ya tare da wani ai idan ka dawo sabani har ɗakin ka kai da matanka har tsakanin kanka da kanka wani lokacin ranka za ta ce kaza kai da kanka kaza ji kanka to sabani zahira ce kauniya wanda ba za a taba rabuwa da ita ba har abada sabani yana nufin mu girmama junan mu akwai al-khilaf wa akwai al-iftiraq al-khilaf shine sabanin da Allah ya saka shari'a ba cikin al'umman manzon Allah wani yana yin fahimta kaza ne kuma fahimtar nan naka daidai ne ya dauko ne daga manzon Allah wani yana yin fahimta kaza ne shi ma fahimtarsa daidai ne ya dauko ne daga manzon Allah shi yasa ga mazhabin nan mazhabin Imam Malik mazhabin Imam Shafi'i mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabin Imam Abu Hanifa har mazhabin Ja'fari duka a bangaren fiqh to wani sabanin rahama ne rarraba shi ne rahama wanda Allah yake wala tanazu fa tafsilu wa tahabarin ko ko wa tajibu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rarraba saboda haka lallai duk malamin da kuka ga yana tafiya akan hanyar sai ya raba kan al'umman musulmi to wannan malamin ba malami ne wanda yake bin manzon Allah ba malami ne wanda yake bin san zuciyarsa saboda haka mu kula da wannan. Allah ma da yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ku fiyayyun al-umma ne. Me ake nufi da umma? Umma su ne jama'a wanda suka haɗu, ba jama'an da suka rarrabe ba. Umma su ne jama'an da suka haɗu. Mu duba hadisin nan na Ibn Majah, Imam Tirmidhi ya rawaita, Abu Dawud ya rawaita, ingantaccen hadisin nan da Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ranan al-qiyama wasu mutane za su zo akan mimbaroni na haske, wanda wannan mutanen ba annabawa bane, ba shirye bane, haske kuma ya lullube su ta kokarina. Yaddibuhu min anbiya wa shuhada, da annabawa da shahidai suna jika, suna leka, suna ce su ayo inna, su ayo inna, suna jin mamaki. Annabawa da su turo a bayanmu. Allah sai ce musu ba annabawa bane, ba shahidai bane. Wannan wasu jama'a ne daga al'ummar manzon Allah, suka haɗu daga kabilu daban-daban, daga garuruwa daban-daban, babu dangi na zumunta, amma suka haɗu suka so junan su tsakani da Allah, kuma suka yi tafiya a kan tabbacin Allah. To wannan shi ne babban abin da ake neman al'ummar musulmi su yi inshirafi da al'islam. Kada ka kirkira wa mutum sharri dan baka da fahimtarsa. Kar ya zama sau kullum dakonka da wanda fahimtar ku ba ɗaya ba, ka ji kuskurensa, ka yaɗa wannan kuskuren. Mu kiyaye irin waɗannan abubuwa domin mu zama mun cancanta da masoya manzon Allah. Kuma mu san cewa shi soyayya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai tsada, wanda kowa yana sha ne a matakin da yake. Akwai wanda soyayyarsa masoyin Allah ne, ba mu yi manzon Allah ba ne, amma soyayyarsa bai kai ya sadaukar ba, ko sahabban manzon Allah mu duba. Me yasa Sayyidina Abubakar ya fi kowa cikin sahabban manzon Allah? Sabila da ya hau kan makami ta siddiqiyya. Siddiqi ne da ya zaɓi manzon Allah fiye da komai. Ba da yawan ibada jika bai ba, ba da yawan sallah ba, ba da yawan sadaka ba, ba da yawan qiyamul layl ba, ya ci sahabbai da wani nauyin soyayya mai zafi da aka saka a zuciyarsa wanda yake yi wa manzon Allah. Akwai lokacin da manzon Allah yake ina son abu guda uku a duniya, an soyar min da abu guda uku a duniya, hubbu da ilayya min dunya kun salat at-tin wan nisa wa jumla qurratu ayni fi salat. Sayyidina Abu Bakar sai ce, ni ma ina son abu guda uku a duniya ya Rasulullah, al-julusu bayna yadayka wan nazaru ilayka wa infaqu mali alayka. Ina son ga ina zaune a gabanka, ina kallon fuskarka, in kace a kawo ba da zuciya na ya Rasulullah. Shi son annabi mataki mataki ne, wanda ka fi son annabi sallallahu alaihi wa sallama dan bai hau matsayin da kake ba, ba za ka ce masa shi ba masoyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. Mu kiyaye irin waɗannan. Sai kuma kira na uku, wanda wannan kira ne da yana da alaka da hukuma kwarai da gaske, halin da ƙasar mu Najeriya take ciki, hali na rashin tsaro da hali na tsoro da fargaba da damuwa da rashin aminci da wannan al'umma take ciki. Hakika Allah ya fardanta, ya wajabta ma shuwagabanni su kula da lafiyar al'umma, tsaro na al'umma, ilmantar da al'umma da wasu abubuwa makamantansu. Wajibi ne ga hukuma wanda ta fito ta ce za ta yi muku aiki, kuma ta fito ta ce ku zaɓe ta a kan sharuɗan za ta kawo muku zaman lafiya, za ta kawo muku arziki, za ta kawo muku ilmantarwa, to wajibi ne a kanta ta ɗauki wannan masuliyar. Sabila da yawa daga cikin waɗanda 'yan siyasan da suke fitowa neman takara, da yawa ba su san menene manufa ma na takarar siyasa ba, ba su sani ba. Wani sun ɗauke ta ne kawai wani matsayi ne da zan fito ne nema da yi tura da yi tura na zamuwa ne. Wani ya ɗauki ya fito yin takarar siyasa wani abu ne da zai fito ya nemi zuciya. Wani ya ɗauki matakin siyasa da zai fito abu ne da zai fito don ya zama mutum ne alfarma. Abinda ake nufi da shugabanci kuma shi ne mutum ya san menene arkan na shugabanci, menene mutaqallibat na al'umma, menene damuwar da al'umma na suke ciki. Kafin ka fito ka ce za ka tsaya takara, ya kamata al'umman da za ka shugabance su ka zauna tsakanin kanka da kanka da biro da takarda ka rubuta suna da damuwa kaza, suna da damuwa kaza ka rubuta damuwoyin su da ka gani wanda kana tunanin zaka iya warwarewa sannan kai tunani yaya zan bi zan iya warware wannan damuwar yaya zan dina warware zan iya warware wannan sai ka kirgo mashakil ka kirgo kululun mashakil matsalolin da al'umma suke ciki kuma yaya za a yi ka warware musu matsalolin da suke ciki ba kawai kamar yadda yanzu al'amarin ya zamanto yan tata ne ma aka ba musu wannan layin ba jahilai ne aka bar musu wannan layin dan yanzu malami ma idan yake dai fito siyasa wa zai kula shi ba wanda zai zabe shi a can zamanin magabata kuwa malaman su ne jagorori amma a yanzu wata siyasa ce wanda ba siyasa ce ta addini ba siyasa ce ta demokradiyya saboda haka muna kira zuwa ga shugabanni shugabanni lallai su san cewa Allah Ubangiji ya ce zai tambaye su akan abin da ya daura musu nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi za a tambayi kowa akan abin da aka daura masa nauyi na shugabanci hatta gidansa hatta tsakaninka da kanka sai an mutunta tsariran kiyama kai da kanka sai da ranar kiyama idan kan an ce mutu suka ga an kai ya aljanna aljanna suka ga za a inda su mutu da samu mutu suna ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi Allah mu ba mushrikai bane Allah sai ya rufe bakin ki sai bakin kare sai ku magana Allah sai ku gabobi ku yi magana sai gabobi ku ta kawo magana kafa yayi shaida yau wata shadu alaihim ko a arjuluhum ko aihim wa arjuluhum bima ranan da kafa ko wanda da hannayen su zasu yi shaida akan abubuwan da kuke aikatawa wa qalu li juludi lima shahidtum alaiha qalu antaqana allahu allazi ko antaka kullu shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra gabobin su ta kama magana sai da haka Allah zai tambaye ka akan komai saboda haka wadannan shugabanni Allah zai tambaye su akan mas'uliyar da Allah ya daura musu sidi tsoron Allah wanda ba zai iya bai sauka ya ba mu wanda zai iya kuma mu ma kanmu al'umma akwai abin da ya zama lazimunmu da wajibinmu lazimunmu da wajibinmu shine fatru ila Allah duk lokacin da musiba ya yi musiba to mu gudu mu koma gurin Allah daga yanzu na mu fahimci cewa da tunaninmu na cewa wani ne zai iya magance damuwa ta kanmu wannan tunanin rawi bayan mun yi tunanin wani zai iya to muqaddara ubangiji shi zai iya mana cikin jawa riyada inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin sai yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza mutane ba sai sun canza kansu to mu fara tunanin canjin daga gurin Allah yake ba wani ne abinin da zai iya kawo canji ba sannan kuma idan su gaba ya zama su gaba ba ci ne masa albarka ake ayi ta zagin sa ayi ta idan ya lalace ko za ku lalace idan inuwan ku ya hau kansa ya daga lalacewa to kuna cikin ruwa ku ne kuke cikin bala'i dan ba shi kadai bane saboda haka lalle ya zama dole a mu nemi masalih wanda da su kula da da su zamanto mana gaidar su zamanto sun ba mu kariya daga dukkanin awa'id daga dukkanin abubuwan da za su nisanta mu gaban Allah kabila da menene ba dan masu istighfari ba ba dan masu salatin annabi ba ba dan masu bara almajirai ba da manzon Allah yake ko ruwan sama ba za a ba ku ba ko ruwan sama sai da zunubai yayi yawa har sun tsaruna wa turzaquna illa bi du'afaiku shin ana taimakon ku shin ana ba ku arziki ba ku samun komai sai albarkacin du'afa masu rauni masu rauni saboda haka mu roki Allah kuma mu dage da addu'o'i Allah ubangiji ya kiyaye mana garinmu Allah ya kiyaye mana kasanmu Allah ya kiyaye mana sauran dukkanin garuruwan da suke mujawara da garuruwan mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ataka sai dai duk wanda zai yi shugabanci sai ya san mashakin na al'umma ma'ana matsalolin su sannan sai ya san hanyar da zai bi ya warware waɗannan matsalolin ba wai kawai zai shigo ne kamar yadda yanzu ke cancantan bala'o'i da matsalolin da muna roƙon Allah ubangiji ya kawo mana mafita a cikin su sai a nasiha wadda kusan na gabatar da makamancin sa a farko ma ba a bar Ramadan bayan Ramadan abubuwan da ya kamata mu kula da su sabila da shi masanin Allah ba a iya Ramadan yake ba masanin Allah dukkanin zamanin duniyar da yake a kanta azumi shine ka kare ka kare ga barin abin da Allah ya hana, ka kare ga barin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ka tsaya da gaske shine addu'ar nan da Allah ya fara mana cikin suratu Ali Imran, rabbana la tajid qulubana ba'da idh hadaytana, rabbana la tajid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa thabbit aqdamana. Kullum kana addu'a, Allah ya tabbatar da kai, Allah ya baka sabaki, wanda wannan sabaki shine abin da ake nema. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda za a wayi gari da shi yana muni zuwa yamma ya zama kafiri, akwai wanda za a yammata da shi yana muni zuwa safiya ya zama kafiri, sai ya da mutum bai san yaya karshen sa yake ba. Manzo Allah ya ce wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jara fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jara fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha. Babu ruwan Allah. To kada mu amince da tunanin cewa Ramadan ya fita kenan zamu shiga cikin wasanni da wargin mu da gafalar mu da rakkanan mu, ko da yake ba zaman muna cikin al-intiba, muna cikin al-yaqazatu ma'allah, muna cikin fadaka tare da Allah, ba za mu rakkana ba, sabila da duk wanda ya rakkana ga barin Allah to Allah ubangiji zai nisanta shi. Duk wanda yana aikata zunubai, zunubansa suna nisanta shi ga barin Allah ne kullum. Idan ka aikata zunubi yau, to zaka ga ka daɗa nisa. In ka sake aikatawa gobe baka tuba ba, kullum nisa ta kake har sai an rufe zuciyar ka baki ɗaya. To ka nemi ƙarin Allah daga wannan, sai zaman to bayan Ramadan ka zama kana tsaye da kafafuwanka wajen kwatanta ibadu, ko da ba kamar Ramadan ba, liyunfika zuka a cikin sa'atihi, ko da ba kamar cikin Ramadan ba, alal aqalli shafa'i da wusri zaka na yi, alal aqalli karatun alqur'ani ko da aya 80 zaka na yi, gwargwadon dai abin da ka samu dama. Mu kula da waɗannan ɓangarorin. Sannan dangane da abubuwan da a ɗazu a baya na faɗi mana na yadda al'ummarmu za ta tsaya ta zamo mustaqilla, ta zamo tabbatacciya, abin yana da munasaba da mu kanmu. Muna maraba da zuwan Alhaji Salisu da muna maka maraba da zuwan Kamilu zuwa. Muna yana da alaka da jaruwanmu. Duk wani abin da ya shafi a zauna a sama, a zauna a sama da Allah a sake a zauna a sama, ahlan wa sahlan, yana da alaka da jaruwanmu mu kanmu. Yaya ne jaruwanmu mu kanmu? Ya zamanto alakanmu da Allah mai kyau ne, alakanmu da bayin Allah mai kyau ne, ya zamanto ba ma iya da har da dabbobi alakanmu mai kyau ne. Wannan zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yace idan Allah ya jarrabi al'umma, al'umma suka lalace, ya zamanto Allah ya jarrabe su da abu guda shida na aikata wasu laifuka, to Allah zai jarrabe su da wasu bala'o'i guda shida. Duk al'ummar da zinace-zinace ya yi yawa a cikinta, to manzon Allah ya ce cutuka za su yi yawa cikin wannan al'umma. Duk al'ummar da take tauyaye mudu, take tauyaye fitseli, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'ummar za a jarrabe ta da kai, da rashin abinci, da rashin ƙoshi. Manzon Allah ya ce duk al'ummar da bata yi amfani da alqur'ani da hadisi ba, ko Allah ubangiji zai jarrabi wannan al'ummar da azzalumai suwa da rani. Wanda abin da ya zunke gani kenan zahawa. Lokacin da Bature ya zo musana da Bature da ya zo ya mulki ƙasashen nan Afirka, misali Najeriya, ya zo ya samu Najeriya ƙarƙashin jagorancin musulunci, ya samu musulmi sun iya karatu, sun iya rubutu, suna da nizam, suna da tsari na dawawi, suna da tsari na yaƙi, suna da tsari daban-daban, sabanin yadda ya samu mutanen ku. Waɗanda ba su da addini, wasu daga mutanen su. Abin da ya fara yi shi ne ya yi zai iya raba al'ummar musulmi wanda suke arewa, ya zai iya raba su da alqur'ani, sabida da an ya shigo musta'amir 1903 ya ɗauki tsawon lokacin sai da aka kai 1966 sannan aka zo aka ce an samu yancin kai. Amma yancin kan nan babu shi tun daga ran da aka ce muna da yancin kai har yau bamu san menene ma'anar hurriya ba. Bamu da yanci na yaranmu ma ba ya da yanci, yaranmu ba su da yanci, addininmu ba ya da yanci, zaman lafiyarmu ba ya da yanci, siyasarmu ba ya da yanci. Dole idan za mu yi siyasa sai siyasa wata ƙasa, sai abin da wata ƙasa ta mara mana na siyasa da shi za a yi siyasa a Najeriya. Ba mu da yanci na addini, sai abin da idan doka ta ce kaza a cikin constitution, to ko addini ta yafi kaza kaza a karkata ai abin da constitution ta ce a yi. Ba mu da wannan hurriya. Ba mu da hurriya na yare duk ilimin da za ka yi da yaren sana'arka ba. Ba za ka yi da yaren sana'arka ba. Za ka yi da turanci. Saɓanin ƙasashe da yawa. Ya zamanto wasu mutane wanda ƙasashen waje suka ɗauka su suka ɗaukaka su su ne mutane a ƙasar nan. To har yau ba mu san menene ma'anar al-istiqlal da al-hurriya ba. Ba mu san shi ba, mu san yanki ba, mu san freedom ba. Sai ta duk mutumin duk wanda ya samu kansa a Najeriya bai gudu ya koma zuwa ga Allah ba. To da akwai manyan manyan bala'o'i a gaban su. Mutum ya yi madara ya koma ga Allah. Allah ya taimake mu. Kuma an mana yaƙi ƙwarai da gaske dangane da al-suratul islami. Likatafan musulunci. Wani irin yaƙi idan mutum zai karanta littattafan musulunci dole sai ya san larabci, sabila da larabci aka rubuta littattafan musulunci. Alƙur'ani ba larabe ne, hadisan manzon Allah da larabci aka rubuta su. Manya manyan littattafan duniya duk da larabci ne. Duk abin da ka ganshi ba da larabci da translation aka yi na larabci aka mai da shi zuwa wani yare. Amma zamanin da muke ciki yanzu yaƙan ƙur'an na musulunci da ake yi musamman mu a nan Najeriya shi ne, idan kai ba ɗan boko bane ba za ka yi magana akan musulunci ba, sai dai a barka da wa'azi. Amma ba da a lura da kai wani a matsayin wani jagora a musulunci ba, baka da wannan kima, baka da shi. Dole sai ka zama ɗan boko. Menene ɗan boko? Mutumin da bai iya larabci ba, bai san yanda ake yin, bai san ka'idodin larabci ba, bai san nahwu na ɗaya ba, bai san tarhu ba, bai san kuma a larabci ba, shi ne zai je jami'a ya gama jami'a ya yi masters, ya gama masters ya zama yana da PhD akan addinin musulunci. Kuma idan da a yi magana akan addini wannan daktar za a kira daktar wani. Yaya za a yi magana akan addini baka san addinin musulunci ba, baka san larabci ba? Ba zai yiwu ba. Sai zamanto an raba tsakanin larabci da religion na musulunci. Larabci idan ka karanta a jami'a language za ka karanta, musulunci kuma idan za ka karanta a jami'a da turanci za ka karanta. Me za ka karanta da turanci? Sai mutum ya kare, bai san yadda ake kabli ba, bai san yadda ake ba'adu ba, bai iya rabon gado ba, bai san komai ba. Kuma shi zai zo ya dawo, shi zai zo ya karantar da ɗalibai, ya karantar da masu tasowa a jami'a da zanzaro. Wannan ba karamin bala'i bane. Akwai wanda yake ya haɗu da wani profesa ne a Islami, sai ya gaishe da Mr. Sahihul Bukhari a hannunsa. Sai ya ce shi profesa ne a musulunci a Islami, amma tun da yake bai taɓa ganin Sahihul Bukhari ba a duniya, nuskarsa kwafi haka na bai taɓa gani ba. To wannan shi ne yaƙin da ake ma addinin musulunci. Duka littattafan addinin musulunci an mai da su wasu tsofin yayi, tsofin abubuwa hakan nan, abubuwan duka ya koma tsari na zamani. To ya zama dole ɗaliban jami'a su zo gida su yi karatu domin su zama suna da ahaliyyar yin magana a kan musulunci. Idan ba haka ba, sun hassala abin da jayayya za a kai. Sabila da ɗan bokon da ya je ya karanta Islami digiri, masters Islami, ba tare da kuma a gida ya yi wani karatu ba, ya je ya dawo aka naɗa masa rawani in an je gidan gwamnati shi ke yin magana. Idan irin waɗannan ne malamai ba dole a yi samun rigima a musulunci ba, dole a yi samun. Sabida bai san addinin musulunci ba, shi bokon ya iya, turanci ya iya. Saboda haka ɗaliban Islami su yi ƙoƙarin tsayuwa a kan ilimomi na larabci, domin da larabci ne za su yi bayanin addinin musulunci. Sannan ina ganin daga ƙarshe ina kira zuwa ga masu hannu da shuni, ‘yan kasuwanmu da attajiranmu wanda kullum za a yi abubuwa na alkhairi sai dai su zauna kuru da idan su suna ganin abin da ake yi ko a jikin su in ya gama yi girmama abin da ake yi ne sai sai mun ji abin da ake yi mun ji dadi to wannan alama ne na munafiki alama ne na munafiki ba za ka sadaukar da dukiyanka ka sadaukar da arzikin da Allah ya baka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sadaukar da shin ma'ana sai dai mun ji dadi ai muna ji Allah ya saka da alheri ka rike godiyanka idan aiki kake so kai ka kawo abin da za a yi aiki da shi ba godiya ake nema a gurinka ba kwata kwata abin da ake nema shine abin da Allah ya baka kai ma ka yanka da shi cikin aikin Allah ba mu kwata da mu ba ba za mu roki kowa ba mu ce ba kowa ya kawo mana komai ba ba mu roki kowa ba amma dai su sani cewa haƙƙi ne a rataye a wuyan misali da zan mana kwaya daya shekara biyar muna tafsirin Ramadan a nan masallacin babu wanda ya taba kawo daidai da yadin roba shadda roba yace a babu wani maraya kwaya daya babu kuma suna nan wanda kake da dama suna jin kuma waɗanda a kullum burinsu su zama suna kifiyantar da al'amarin ahlullahi yadda suke insani suke mujamala suke abubuwa wani abun ma domin su nuna gazawanmu amma ba za a yi ba idan kuma kana yi ne a jeje ba sai ka kawo gurinku ba ba a tilasta sai ka kawo ba amma ka sani haƙƙi ne a kanka idan har kana da bakin da za ka kira kai godiya to ya kamata a zuciyanka tsakaninka da Allah da manzon Allah ko baka ce a faɗi sunanka ba ka ce ga wani abu a ba wa marayu ga wani abu a ba mabijiyayyu ko shinkafa mu dutse babu wanda ya kawo ce a ba mu wani bijiyayyu ballantana nauyi da tsawayyin da ake yi na saka karatussuka a gidajen rediyo da TV a yanzu haka akwai gidan rediyo da tana bin kuɗi ba mu biya ba kuma abin da ya rage ba a biyan ba wani ne ya ɗauki percentage mafi yawa ya biya amma abin da ya rage mutanen mu suna da koma baya to haƙƙi ne a kanku kuma iyaka mu faɗa muku ba daraja ba ne mu je mu ce dole sai an yi amma dai muna faɗa muku ku ji ku sani Allah Ubangiji zai tambaye ku a kan haka duk wanda Allah Ubangiji ya yassare maka to ya zamanto ya yassare ma bayin Allah manzo Allah yake khairuku man yafa'u an-nas yayin ku shine wanda yake amfanan mutane yayi amfanan mutane yake shine duk lokacin da yanzu shekara biyar alal akalli ana tafsiri ana shekara biyar ko shida misali ni da nake ina ga ya kai shekara nawa ya kai shekara hudu kuma idan ana karatu za a cika masallaci a cika waje za a yi tsira ba iya daga gari ba daga garuruwa daban-daban amma muna da rauni akan abubuwa da dama muna da rauni akan abubuwa da dama kuma shi malami da ke karantarwa ba darajar sa ne da kiman sai kira waya yana ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza ba kuma kanta bane kai da kanka zaka ga ya dace sayyidina usman abinda ya kawo da za a tafi yakin tabuka raquma dai raquma dubu ya kawo manzon Allah raquma dubu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ni ganawa ya kawo kayan hawansu da sauransu yace iya sadaukar da wannan ya kawo wani dukiya yace wannan kuma na iyalansa ga irin su Ibn Abdurrahman Ibn Auf to shi addinin musulunci yana gudana ne da mazaje da kuma abin da yake ajihun mazaje ba yana gudana ne kawai hoci ko hakan nan kawai kam ko ba mu komai ba a'a yana gudana ne tare da mazaje da kuma aljihun mazaje me Allah ce Allah ce inna Allaha tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum ya anna lahum al-janna Allah ya tsaya daga mu'minai me ya tsaya rayukan su sai ce wa amwalahum da dukiyar su ya anna lahum al-janna akan Allah zai ba su aljanna saboda haka muna tunatar da waɗanda Allah ya sa masu fadaka ne kuma tunatarwa ne da ila idan mutum ya ji ya ji zai amfana da shi ba kuma mun ce dole sai mu za a kawo ba ko wasu a kai amma mu ma muna bukata kamar yadda wasu suka rubuto suka ce mun gani a wasu wazaje ana yi muna son mu ma a bamu a nan
muka ce musu masu kawowa ba su kawo ba sai dai mu ba ku abin da Allah Ubangiji ya sa muna da shi za mu bayar liyum fi kanu sa'ati min sa'ati kaga karshe kuma kalmomi na godiya babban godiya yana ga Allah kuma babban godiya yana ga manzon Allah babban godiya yana ga manyan malaman mu da shekanan mu wanda suka daura mu akan wannan tabarki suka sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a bangaren shekanan mu maulana shehu ahmadu tijani shine uban mu maulana shehu ibrahim iyaka radiyallahu anhu shine jagoran mu da kuma maulana safairu usman bauchi shine murabbin mu shehin mu ne kai mu zuwa ga maulana shehu ibrahim ne kai mu zuwa ga shehu tijani ne kai mu zuwa ga manzon Allah Allah ubangiji ya bi kan magabatan mu sannan muna godiya na musamman ga mai martaba sarkin bauchi wanda da godiyarsa da murnansa da jin dadinsa ake gudanar da waɗannan karatu kuma yana turo son barka da maraba Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma muna addu'a ga mai girma gamnan mu na Bauchi Allah Ubangiji ya taimake shi akan aikin da Allah ya daura masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma muna masa godiya dangane da tawayyiyar da ake yi da bayin Allah da kuma tsaro da ake bayarwa ba dare babu rana domin al'umma su tsira Allah Ubangiji ya kiyaye su sannan muna godiya na musamman ga manyan zawiyoyin mu a zawiyar gidan bari-bari zawiyar gidan Sheikh Aminu Amirul Auliya da sauran manyan zawaya wanda ba su jina ambacina su ba ba su kai ba ne lokaci ne babu Allah ya saka ma kowane zawiya da alkhairi magabatansu kuma Allah Ubangiji ya ji kansu ya musu rahama sannan kuma akwai wadda shi ne jigo da ya dauki kaso mafi yawa cikin tafsirin da ake sawa a albarka radio Alhaji Balawunti wanda shi ya bada kaso mafi yawa a cikin abin da ake sakawa na wannan karatu din Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi wanda shi yake gina masallacin Maulana Sheikh Zahiru Usman Bauchi Allah ya biya masa bukatansa Allah ya saka masa da alkhairi kuma da akwai waɗanda suna da hannu mai ƙarfi domin gudanar da wannan al'amura musamman ga injiniya Falha muna tare da shi ga Alhaji Salisu da shi ma muna tare da shi ga manyan dai ɗan uwa wanda suka zo da yayinmu da malamanmu wanda duka babu lokacin da za mu tsaya muna ambaton wani da wani Allah Ubangiji ya san kowa Allah ya biya masa bukata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kazalika limamin mu na wannan masallaci da baban mu ladanin wannan masallaci da kuma jagoran da ya aftasa mana wannan karatu wanda kullum muna masa addu'ar rahma da jin kai sayyidi Ibrahim Zafi Abubakar Siddiq Allah ya kara maka kusanci da manzon Allah Allah ya kara maka rahama Allah Ubangiji ya saka kabarin sa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ga mutanen baya sun zo muna musu maraba da zuwa Allah ya maida su gida lafiya wanda suka zo daga suma Allah ya maida su gida lafiya duk wanda suka zo daga nesa Allah ya maida su gida lafiya za mu saurari jawabai daga wasu daga cikin bakinmu wanda kuma suka ji ba mu ambaci wani abu da ya dace mu ambata ba insha Allah gobe za mu rika karatun ashifa bi tarihin hutun mustafa sallallahu alaihi wasallam abubuwan da bamu isar ba insha Allah za mu rakkara mu isar wa mutane a wannan karatun da farko ina ganin za mu bada abun magana ga injiniya Falha ya sa mana alkhairi cikin
godiya kuma da malam da kuka wanda ya ambata wanda suka shirka kuma inda na mata gudu cewa mun zo mu ji karatu ne ba mun zo mu faɗi wani abu ba saboda soyayyen mu da manzo Allah bayan Allah Allah ya kara mana manzo Allah Allah ya kara kai mu sa Allah ya kara mu sa
sai Allah ya saka da alkhairi yanzu za mu ba mu Alhaji Salisu da shi ma ya ce mana wani abu Allah ya saka da alkhairi
Thank you. don wajen malaye da ta fi yin da ba kuma koyi kuma ya kan kawo shi kawo shi hankali wanda in ji an ce lokacin ka ba ka iya dan kowa a cikin ido ya zauna kira rawa a hadin su ne kan dawo da wuri daga fara shi dan ko ba an da shi cikin ya
Kuma sun tsawon na ya ba su kuma 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 ya ba su ku
To Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, ina ganin da wannan ne in yaga zamu rufe wannan zama insha Allah, kuma muna tawassuli muna roƙon Allah, Allah Ubangiji ya sa wannan aiki da ake ya daure ya ci gaba. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Malam Aminu Sautul Faida shine yake tawayiya wajen daukan wannan tafsiri, ya saka shi a kafafe daban-daban, kuma ya tura ma ɗan uwa, ya tura ma gidajen radio. To Allah ya saka masa da alkhairi. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamu bawa Malam Bukhari yayi magana, kila da su ne manya daga cikin committee na gabatar da wannan karatuttuka, ya yi godiya wa bakin da suka zo. Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi. Dan
mun wannan
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A daidai lokacin da dan uwa Malam Buhari ya yake magana, mun samu isowar sai bi Abul Fati Sani a Tijani, da kuma sai bi Muhammad Nasir Sheikh Adamu Musa ta fawa Balewa. Muna musu maraba da zuwa. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Su ne jajirtattu baradan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, innahum fitiyatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Samari ne wanda suka bada lokacinsu saboda Allah, saboda manzon Allah, domin ɗaukaka kalman Allah, da kuma yaɗa manufofin manzon Allah da manufofin addinin musulunci. Allah Ubangiji ya karfafe su, Allah Ubangiji ya karfafe mu gaba ɗayanmu. Albarkacin idna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun zo akan gaba didda sun makara, amma dai zan fanta kuɗin makaran idan an fita daga cikin daga asusun ma'asaka insha Allah. Yanzu za mu nemi Sheikh Abul Fati Asadul Faida ya yi mana tsokaci a kan wasu abubuwa masu muhimmanci da suka shafi karantarwar Ramadan, ya sa mana albarka a kan sallallahu alaihi wasallam.
Shi babban malami shi ne da yake abubuwa wanda zai zama da cikin sa a wannan gari, yana da jin muryar sa kuma ya nemi zai zama kamar wani kanki ne shi da hankali ya ke ji, jin muryar sa kuma wani wanda ya nuna ya zama da shi wa kamar mutum da yake kula da abubuwa cikin kokan daji.
ya saba zuwa ga bakon nan kuma bakon shine ya hana shi ya iso da wuri amma dai an yi aiki kai ne bakon shi Muhammad Nasir ka fadar mashkura
na ko ai wani kan taso bayan karatun tashiha ya zo har wani wani a tsakan dare ya koma ba a kuma sai da yin ne ga an kisa da sabon Allah wanda ba mu da mu ci shi Allah ta ga ake mun yi da shiwa mu ci gari wanda gari da ya da bata mun zo mu da gaggawa a wannan waje ya shi har ba ta ko kuma mun samu wani kuma kamar da mu ci Allah ta ga ake kamar mun yi ma dai da mun yi ma ta dai mun yi mu mu ya ne kuma mun zo da ko dai na wanda idan mun shiga da kowa muna kuma mun yi cikin da dai da ba ta duniya to muna ji ta fatar ta muna kara da wannan duniya muna kuma addu'a ne kuma ne wanda mun fara cikin da ba ta gashi na kara da kuma Allah ya mai da mai da mun ta haka da rayuwa sai mun yi Muhammadu
yanzu haka inda za a ce za a yi wani taro shehu ma na tudu zai za a shirya wani taro ko shehu abin fashi ko zan yi wani taro ila ma hala sifikun da za a hada a gurin wanda zai hada sifikun sai an kira shi an biya shi ila ha muna da sifikun muna da kayan sauti ila wanda zai hada sai an kira shi an biya shi kuna ina ana tafsirin alqur'ani mai girma ana du'awa ana du'a ga wanda ya kamata ta shigo bi amwalihim wa anfusihim subada kansu da koman su domin ai wannan aiki shikenan sai kaga ana watsewa wadancan bangaren kuma wadancan kabila zaka ga wai a ce maka wai an tashi daga tafsirin alqur'ani mai girma an hadawa malami dai an hada masa kudin da ya kai miliyan 30 ne abun gaba da shi miliyan 30 da sunan marayu da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza a kwana 20 duk da cewa ba za a hada ba sai da dama hanyar daban-daban wancan dama shi ya san mun da yake aiki ko ba mu kuma mun san da wanda muke aiki ne amma dole cewa mun ayyuka suna buƙatar mutum ya ba da jikinsa da ransa ya sadaukar wanda Allah ya sa baya da ilimin da zai ilimantar wanda yake da ilimi sai ka dafa masa domin ka isar da sakon Allah ka isar da sakon manzon Allah saboda haka wajibi ne akan ku zuwa wata shekara mu ga an hada wani sabon komiti wanda zuwa wata shekara za ku je ku roki man nasu domin kuna saka karatun sa a gidan radio za ku je ku roki Sheikh Abdul Fatti ko ba a garin nan zai tafi ku dauko karatun sa ku saka a gidan radio ko a ina ne ya zama muku dole idan ba a yi ba wa zai yi babu wanda zai yi kuma Allah yana buƙatar ya ga mutum ya sadaukar ya ba da rai ya ba da zuciya ya ba da komansa sadaukarwa shi ne ka yarda da cewa wannan abin ma Allah kake kuma manzon Allah kake Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna addu'a wato alaji dallawan inda bawan Allah ne matoyin manzon Allah ne kuma mai san bayin Allah wanda alkhairansa ba za mu iya kirga alkhairansa ba shi ya gina wannan masallaci tun daga ƙasa har sama ya gina wancan makaranta tun daga sama har ƙasa amma yanzu yana fama da lalurar rashin lafiya shekaru wajen hudu to muna tawassuli da manzon Allah Allah ya sa wannan rashin lafiya ya zama masa kafara muna tawassuli da manzon Allah Allah ubangiji ya kawo masa lafiya albarkar manzon Allah muna tawassuli da manzon Allah duk abin da ke bukata na rayuwa Allah ya cika masa Allah ya tsola idan makiya da magauta albarkar sayyidina rasulullahi Allah wan Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ubangiji ya kara masa budi Allah ya saka shi jarrabawa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ina ga lokaci yayi da za mu tashi insha Allah muna roƙon Allah Allah ubangiji ya karba abubuwan da muka yi ga alaran mamalan zahrajin wanda shine majabaki kowa ya san shi ya san muryarsa ba dare ba rana ko da ruwa ko da zafi wani lokacin ma ban fito ba shi zai je taso ni Allah ya saka masa da kai baban mu nan wanda kuka gaishe a zaune shine mahaifin mallam zafarki amma tunda muka fara tafsiri har yau babu ranar da ya yi tashi shi muke fara samun ma wani lokacin ma inda ta jin zai sai ce bi je ta saboda aikin Allah ya riga ya bi zuciya ya bi to Allah ubangiji ya kara albarka walladina amanu wa tabi'atuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bi zurriyyatihim wannan shine albarka Allah ya kara ma kowa buri Allah ya ba mu kowa abin da yake nema shehunan mu da malaman mu da magabatan mu Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya duk wanda yake kawo tangarda na rashin tsaro da tangarda na abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da kamakani a Najeriya Allah ya tsare masa rafi Allah ya tsare masa rafi Allah kada ya biya masa bukatar Allah ya yanke masa jin daɗi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka san shi mu ba mu san shi ba Allah ka san abin da suke kullawa da daddare ya Allah ya ubangiji ka musu bankada ya Allah ya ubangiji ka musu tunan tuni Allah ubangiji ka musu irin abin da kai ma adawa da san dawa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ma su shiriya ba dan inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ko Allah na shiriya da adh-dhalimin wanda ya san azzali ne shi kuma yake gaba da zalunci Allah zai kike shi Allah baya shiryar da kai da azzali saboda haka muna masa mummunan addu'a tun ne neman ya ga Najeriya ta dace ko Najeriya ta fadi ko mun samu tangarda da tangaro cikin tsaro Allah ubangiji yayi mana maganin sa Allah ya dauki ransa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabannin mu kuma Allah ya taimake su Allah ya karfafe su wanda suke yi da gaske Allah ya karfafa su wanda suke yi dan duniyar su da ɗan su da iyalan su kuma Allah ya yi waje da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zamu ba wa baban mu yayi mana addu'a domin mu cika wannan zaman baba bismillah to akara masallaci a mana addu'a tafaddal kai din baba tafaddal tafaddal malam Musa ayi mana addu'a La ilaha illallah Allah ya Allah La ilaha illallah Allah La ilaha illallah Allah ya 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 Allah La ilaha Allah, 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 Allah,
Allah
Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya bukata, Allah ya mayar da kowa lafiya, wanda za su dawo hanyar wani gari yanzu Allah ya mayar da su gida lafiya, Allah ya sada mu a wani wata, a wani shekara kai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya yarda da mu, Allah ya yarda da mu, Allah ya yarda da mu, wanda Allah ya sa kwanan ku yana gaba, Allah ya sa mu cika da imani, wanda kuma muna da tsawon kwana, Allah ya sa ma kwanakin masu albarka ne, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi وسلم قوة الله يا مسبوقات الصاف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما ينقاده الله يساك مقد عليه الله أيام سبقاتكم دسوم كفارة سند كفرك وهزوا فرشي الله يساك مقد على الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبذا ملك الشفاء إن شاء الله وبذا إن شاء الله gobe bayan asuba insha Allah.